بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمتشي نرانا الجمعة شدة قوة رجب هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم الدبو ديدة دليه قدودة أشرين تكوس، wanda kuma shi ya yi daidai da 20 ga watan 7 shekara ta miladiya ta 2007 a darasinmu na sati cikin wannan a wannan majalisi mai albarka. A yau za mu shiga cikin tafsirin suratul qamar. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر تنا دا سوناي وانا كرن تدا سوناي دبن دبن اكن چه دا ايت سورة القمر كمر يند يكي ربوچا اچكي مصحبي حكا نمغا باتا سوكن كراو تدا سورة اقتربت الساعة كمر يند يزو چكي حديث ابو واقد للليثي منزو صلى الله عليه وسلم يتي منزو صلى الله عليه وسلم يا كسن تينا كرنت قاف واقتربت الساعة سيكراو تدوان نسونا تينا كرنت قاف دكما اقتربت الساعة أسلر ستأيدي كرميكو إيدي ببا وننسونا اقتربت الساعة شيل ينزو أتكين سيو البخاري a kitabu tafsir da wannan yayiwa ita wannan sura matashiya suratu iqtarabatis sa'a. Haka nan ana kiranta suratul qamar kamar yadda yake rubuce a mushafi, kuma Imam at-Tirmidhi da wannan yayi matashiyar sa a cikin littafin sa as-Sunan ya kirawo ta da suratul qamar. Haka nan wasu sukan kirawo ta da sura iqtarabat, wato su ɗauki sunan daga kalmar farko wacce ta zo a cikin sura ɗin. Wannan sura ce da aka saukar da ita a Makka, kamar yadda ɗaukakin malamai suka haɗu a kai, illa wata ruwaya da ake ruwaitowa daga Muqatil ibn Sulaiman, shi yana togaciyar faɗar Allah, am yaquluna nahnu jami'un muntasir سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ينا تشيوى إتا وأنن آيوي دقا تكينتا سنصو كني ألوكا تنياكم بدر تو أما أبند ما لمي سكفو فداشيني دكا نن آيوي ونن سورة sun sauka ne a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka, ba a Madina ba. Ta yiwu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karanta waɗannan ayoyi a lokacin yakin Badar, amma ba wannan yake nuna cewa a lokacin ne suka sauka ba. Wannan sura a bisa tartibin mushafi ita ce sura ta 54, amma a tartibin saukar alkur'ani din ita ce ta 37, ayoyinta 55, kamar yadda malaman lissafin ayoyi suka yi ittifaki a kai, babu saɓani a tsakankaninsu. Wannan sura, kamar yadda za ku gani tun daga farkonta, wato bulaliya ce mai tsananin zafi a bisa waɗanda suke faɗa da addinin Allah, a bisa waɗanda suke ƙaryata Allah da manzansa, suke ƙaryata gaskiya, suke gwagwarmaya domin bicin hasken gaskiya. Za mu ga hatta kalmomi da suka zo a ciki, kalmomi ne waɗanda suke dira a kan zuciya da ƙarfin gaske, wanda yake nuna cewa surar haka ta zo da irin wannan ƙarfi ɗin don a nuna tsawatarwa da firgitarwa da razanarwa ga waɗanda suke masu faɗa da addini, masu ƙaryata gaskiya, masu ƙoƙarin bice ta. Sannan kuma a cikin a wani lokuta a tsakankanin wasu ayoyi Allah yana cusa abin da yake zama lallashi da kwantar da hankali ga muminai waɗanda suke cikin wannan gwagwarmaya ta ƙoƙarin tabbatar da gaskiya da yaƙi da ɓarna da ƙarya. Wasu ayoyin sukan ratso a cikinta domin su zama sun kwantar da hankali, sun yi rarrashi ga muminai. Wannan sura tana ɗauke da manufofi daban-daban. Daga cikin manufofinta akwai bayanin irin yadda mushrikai arna makiya Allah suke da girman kai da ƙaryata gaskiyar da sun fahimce ta amma sai su ƙaryata ta, da kuma yadda annabi sallallahu maɗaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da cewa ya kauce musu, ya fita sha'aninsu, ya bujire musu, ya watsar da wannan girman kan nasu. Haka nan daga cikin manufofinta akwai gargaɗi da firgitarwa da cewa alkiyama ta kusa, tana faɗakarwa a kan wannan da jan kunne a kan wannan, tana kuma bayanin irin abinda mushrikai zai za su gani ranar da alkiyama za ta tsaya, irin bala'i da musiba da za ta auka musu. Kamar yadda wannan sura har ila yau tana faɗakarwa da jan hankali da tunatarwa a kan abinda ya samu al'ummomin da suka gabata na azaba a nan duniya, cewa waɗannan su ma da suke faɗa da manzanni ko suke faɗa da abinda manzanni suka zo da su ma ƙarshensu ba zai yi kyau ba, kamar yadda ƙarshen al'ummomin da suka gabata bai yi kyau ba. Hakanan wannan sura tana jan hankali da gargaɗi da cewa kada su ga musulmi suna rayuwa da su a nan garin Makka rayuwa ta ainihin kawar da kai, rayuwa ta laluma. Akwai lokacin da yaƙi zai kaure tsakaninsu da muminai, kuma a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki zai karya ƙarfin waɗannan kafirai ya bawa musulmi nasara a kansu. Sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura yana faɗakar da masu karatu gaba ɗaya cewa Ubangiji ya kewaye aikin da waɗannan gaba ɗaya suke yi, kuma Allah zai sakanka musu akan aikinsu, wanda ya yi sharri zai ga sharri, wanda kuma ya yi alheri zai ga alheri ranar gobe kiyama. Kuma a cikin wannan akwai tabbatar da cewa ranar alkiyama tana nan tafi, babu ko shakka, lokaci kawai ake jira. Sannan a tsakankanin dukkan waɗannan bayanan da Allah ya yi, yakan cusa batun cewa shi alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ne don ya zama shiriya, ya saukar da shi ne don ya zama hikima, ya sauƙaƙe shi ne don ya zama wa'azi. Allah yana cusa wannan bayani a ƙarƙashin kowace gaba da yayi bayani akan razanarwa ko firgitarwa ko bayanin abin da ya samu al'ummomin da suka kangare suka ƙaryata Allah, al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da faɗarsa, iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar, alqiyama ta matso kusa kuma wata ya tsage. Wa in yaraw ayatan, idan suka ga kowace irin aya, yu'ridu, sai su kawar da kai su bijire, wa yaqulu sihrun mustamir, sai su ce sihiri ne mai zarcewa. Wa kadzabu, kuma suka ƙaryata. Wattaba'u ahwa'ahum, kuma suka bi soye-soyen zukatansu. Wa kullu amrin mustaqir, kuma kowane al'amari mai tabbata ne ko mai matabbata ne. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر, حقيقة wani labari daga cikin labaru wanda yake dauke da tsawatarwa ya zo musu. Hikmatun baliga, hikima isashiya ta zo musu. Fama tughnin nuzur, amma gargadi ko masu gargadi ba za su yi amfani ba. Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa alƙiyama ta kusa, sannan ya ce wa shaqqal qamar, wata ya tsage. Tsagewar wata wani abu ne da ya faru a lokacin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, kamar yadda ruwayoyi da dama da aka samu daga sahabbai da dama da wasu tabi'ai da dama waɗanda suke ba da labarin wannan abu da ya faru na tsagewar wata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama, gabanin yayi hijira zuwa Madina. Gabanin hijirarsa da shekara 7, wasu ruwayoyin sun ce abin ya faru a Mina, yayin da Quraishawa suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce ya nuna musu wata aya, ya nuna musu wata alama, wata mu'ujiza wacce za ta tabbatar da cewa shi din nan abin da yake faɗa gaskiya ne, kuma alƙur'anin da yake karanta musu gaskiya daga Allah yake. Sai ya nuna musu wata alama, kamar da yadda suka saba irin wannan ƙalubale, su ce sai an nuna musu wata shaida, wata alama da za ta nuna gaskiyar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. To shi ne Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ainihin nuna musu wata a wannan lokacin watan, sai ya tsage gida biyu, ya tsage gida biyu kuma suka ganshi, wani ɗaya ɓangaren yana ainihin bayan dutsen Jabal Abi Qubais, ɗaya kuma yana ainihin bayan dutsen Qu'aiqi'an, duk duwar watsu ne daga cikin duwar watsun ainihin garin Makka. Ya zamana gashi nan ya dare kamar duwar watsu biyu sun raba shi, sun raba shi tsaka. Lokacin da suka ga wannan, gashi nan aya ce ƙarara ƙuru-ƙuru, idanunsu ya nuna musu, sai suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sihirce mu, saharana Muhammadu, Annabi wa Muhammadu ya sihirce mu. Saboda haka a wata ruwayar ma har suke yi masa izgili saharana ibnu abi kabsha, wato suna jingina shi ga kakansa na wajen uwa, suke cewa ya sihirce su. Sai suke cewa in kana qad saharana fa innahu la yastati'u an yashara an-nasa kullahu, idan mu ya tsafe mu ya mana rufa'ido, to ai ba zai iya yi wa kowa rufa'ido ba a doran ƙasa. Don haka a bari matafiya in sun zo a tambaye su, sun ga wannan su ma ko ba su gani ba. Matafiya suka zo aka tambaye su suka ce sun gani, amma duk da haka sai suka toge suka ci gaba da ƙaryatawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne. To shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu, kusantowar alƙiyama da kuma tsagewar wata, ya nuna musu cewa wannan abu da kuka gani na tsagewar wata wani abu ne ɗan ƙanƙani akan abin da za ku fuskanta yayin da alƙiyama ta zo, kuma ta matso kusa. Abin da za ku gani na tarwatsewar duniya da ragargajewar waɗannan abubuwa da suke bai ku mamaki na sama da ƙasa da rana da wata da teku da duwar wasu yadda Allah zai wargaza su to yafi girma akan ayar nan da kuka gani kuka ƙaryata kuma ku sani wannan alkiyama din ta matso kusa iqtarabatis sa'a alkiyama din ta matso kusa ba nesa take ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zo don haka kada ku gaggauto shi kamar yadda a wata surar Allah madaukakin sarki yake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wato hisabin da Allah madaukakin sarki ya shirya zai wa mutane tufa ya matso kusa amma ga su nan cikin imuwa da rabkanwa suna ta bada baya hadisai da dama sun zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna kusantowar wannan alkiyama din cewa fa ta matso kusa kamar yadda Sahal ibn Sa'ad ya rawaito annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa bu'istu ana was sa'ata ka hataini fa ashara ila sababati wal wusta an aiko ni tsakankanina da alkiyama kamar tazarar da take tsakanin dan yatsa manuniya da dan yatsa na tsakiya wannan tazara da ta rage idan ka kiyasta ta da abinda yake kasa ga yafi tsawo wannan ita tazara ce kadan to haka ni ma nake Allah madaukakin sarki ya aiko ni dab da tashin alkiyama saboda haka ku daina wato kusanto da abun ko gaggauto da abun Abu Abdurrahman As-Sulami yana cewa wata rana mun sauka a Al-Mada'in Al-Mada'in gari ne wanda yake cikin ainihin a Iraki yake cewa mun kasance a Al-Mada'in ko kuma tsakaninmu da shiga Al-Mada'in bai farsahi ɗaya ba sai lokacin sallar Juma'a yayi sai Ubay ibn Ka'ab ya halarto gurin nima shi ma Abu Abdurrahman As-Sulami yace nima na halarto wannan guri sai Hudhaifa ibn al-Yaman yayi mana huduba yana cewa ala inna Allah yaqul iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar ku saurara Allah fa yana fada cewa al-qiyama ta kusa kuma wata ya tsage ya ci gaba da cewa ala wa inna sa'ata qad iqtarabat ala wa inna al-qamara qad shaqqa ku saurara al-qiyamar fa ta matso kusa watan fa ya riga ya tsage ala wa inna ad-dunya qad azanat bi firaq duniya fa ta fara shela za ta tattare nata yana ta taba da baya ala wa innal alama ku wa innal yawma al-midmar wa gadan as-sibaq ku sani a yau share fage ne ake yi amma tsira din gobe ne za a yi shi to a wannan lokacin sai shi Abu Abdurrahman As-Sulami da yaji haka sai yake cewa Ubay ibn Ka'ab a yastabiqu an-nasu gadan gobe mutane za su yi tsira ne sai yace ya bunai innaka lajahilun inma huwa sibaqu bil a'mal ya kai dan dana kai dai jahili ne abinda yake nufi tsira da ayyuka a ran nan ne kowa aikin shi zai fishi shi kowa aikin shi zai tsirar da shi wani yayi aljanna da shi wani kuma yayi wuta da shi Allah kiyaye mu to haka nan a wata hudubar mai a wata juma'ar mai zuwa Hudhaifa yazo ya sake musu huduba a cikin wannan huduba din da ya ƙara maimaita waɗannan kalmomi kamar yadda suka zo yake cewa a ƙarshen su ala wa innal ghayata was-sabiq man sabaqa ila al-janna ai ku saurara matuka makura da kuma wanda shine zai ci gasar zai ci tseren shine wanda zai samu shiga aljanna to wata ya tsage a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda alama ce ta cewa alkiyamar ta kusa kuma shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama ai ko shi alama ce ta kusantowar alkiyama din shi yasa aka cike saƙo na manzanci da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama babu wani annabi a bayansa Allah madaukakin sarki ya gaya musu ya nuna musu cewa wannan tsagewar wata aya ce wannan tsagewar wata alama ce a lokacin babu abinda suke gani alama saboda kifewar zuciyarsu, saboda kifewar hankalinsu da rufewar idanuwansu, ba sa ganin wata alama da take nuna musu girman Ubangiji, sai sun ga wani abin da yake ba su saba ganinsa ba, kamar irin tsagewar wata din. Amma in ba haka ba, ai shi kansa wata din ko bai tsage ba, ba gudar alama ba ce Allah ya ajiye, wanda idan ka tuntube ta za ta karantar da kai girman Ubangiji, za ta garantar da kai cewa Allah ya isa a bauta masa, shi kadai ya cancanci wannan wata da ake gani ba gudar alama ba ce da take nuna wanda ya halicce shi akan wannan tsari, ya halicce shi da irin wannan sifa, yake kuma aikinsa tun lokacin da Allah ya halicce shi, da kai ka wanda yake yi a cikin sararin samaniya, ashe wannan ba gudar aya ba ce da take nuna cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne ɗaya tilo gagarabadau, wanda kuma zai iya tasar ku bayan mutuwarku, zai iya mayar da ku bayan kun rididdige, kun zama ƙasusuwa, kun zama turbaya, Allah zai iya mayar da ku, wanda ya yi wannan aikin ba zai iya wannan aikin ba. To amma saboda kifewar basira, shi wannan watan da suke gani bai zama musu aya ba a yadda yake, to haka nan har bayan ma ya tsage din sai suka kawar da kai, suka ce sihrun mustamir, ai wannan Allah ya ce wa in yarau ayatan, idan suka ga kowace irin aya, ba ma wannan tsagewar watan ba, ko ma wace irin aya ce Allah zai nuna musu, shi yasa ya kawo shi abin nan, ya kawo kalmar aya na kira kuma a siyaqin shart dan a nuna umum, wato kowace irin aya ma Allah ya nuna musu wace take dalili ne, hujja ce da take tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama, da gaskiyar saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya turo shi da su, yu'ridu sai su kawar da kai, su bijire ba za su miƙa wuya ba, sai su ba da baya, wa yaqulu sihrun mustamir, su ce ma ai sihiri ne wanda yake mustamir, mai zarcewa, wanda yake dawwamamme, wato kamar suna so su ce kada ku rudu da annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar suna faɗakarwa ne su ce kada ku rudu da shi a yanzu, ganin yayi muku wannan zai zo muku da wani ma abu da zai ba ku mamaki, haka zai yi ta yi muku sihiri, in kun ga wannan gobe ma zai muku wani, wato suna yin kokari su ma su shawo kansa ma tun kafin bai yi abin ba, su ba da rigakafi ga mabiyansu kar su yadda da shi, kuma kar su ɗauka iya abin da zai musu kenan, nan gaba ma za ku ga wani abin da zai ba ku mamaki, ku ɗauka sihiri ne mai zarcewa, wato zai yi ta yinsa. Kalman mustamir ko dai ka ce mai zarcewa, bi ma'ana da'im, ko kuma mustamir bi ma'ana qawi shadid, daga kalman mirra aka ƙara sin da ta, aka fitar da wannan suna, aka fitar da wannan fa'ili, wato za su ce sihirin mustamir sihiri ne mai ƙarfin gaske, wato suna so su ce annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarfin sihirinsa ne yasa har ya addabe su da irin waɗannan ayoyi. To Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa wa kadzabu, sai suka ƙaryata, wattaba'u ahwa'ahum, suka bi soye-soyen zuciyarsu, sun ƙaryata kafin wannan ayar ta faru, sun ƙaryata bayan ta faru, kuma za su ci gaba da ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, illa man rahima rabbuka minhum, sai wanda Allah ya ji ƙai daga cikinsu shi ne zai fita daga wannan sahu, amma za su ci gaba da ƙaryatawa. Wa kadzabu, sun ƙaryata, wannan jumlar wa kadzabu ta iya zama ta'alili ce, wato faɗar dalili ne wanda yake shi ne yasa har suke cewa sihirin mustamir ɗin, saboda sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama, suke cewa abin da ya zo da shi sihiri ne mai zarcewa. Wattaba'u ahwa'ahum, wannan zai zama illatul illa, wato kamar ka ce me yasa ɗin suka ƙaryata, kuma sai ka ce dalilin da yasa suka ƙaryata saboda sun bi soye-soyen zukatansu, واتبعوا أهواءهم
sun bi soye-soyen zukatansu. Allah bai ce sun bi soye-soyen zuciya ba, bai ce wattaba'ul hawa ba, sai ya ce ahwa'ahum, ko dan dai saboda ya kawo su jam'i ya ce wattaba'u sun bi soye-soyen, yana magana da jumla ne na jama'a ba mutum ɗaya ba, shi yasa sai ya kawo soye-soyen zukata domin ya nuna cewa kowa daga cikinsu yana da abinda yake shi ne san zuciyarsa, yana da wata maslaha wacce ta hana shi ya karbi gaskiya, ta hana shi ya bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, ko kuma ya zama ahwa'ahum an yi jam'in ta anan dan a nuna cewa kowanne daga cikinsu yana da soye-soyen zukata da yawa, wato yana san duniya, yana san shugabanci, yana san dukiya, yana san karya gaskiya, yana san fada da ita, yana san yada banna. Soye-soyen zukata da suka mamaye shi su suka sa shi yake ƙaryata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, su ne kuma suka sa shi yake ɗaukan dukkan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama zai zo da shi, wanda yake gudar shaida mai nuna gaskiyarsa zai ce wannan sihiri ne mai zarcewa. Sannan cikin jam'in wannan kalma ta soye-soyen zukata yana nuna cewa dukkan waɗanda suka haɗu a kan ƙarya ba yadda za a yi zuciyarsu ta zama qalbu rajulin wahid, ba za ta zama zuciya irin ta mutum ɗaya ba. In dai akan ƙarya suka haɗu da ƙaryata gaskiya, to za ka samu kowa akwai abin da yake so, kowa da manufarsa, kowa da irin borin da yake watsafi. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki da ya tashi faɗar haɗin kan munafukai sai ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, wato kana tsammanin su kansu a haɗe amma zukatansu daban-daban. To dukkan waɗanda ƙarya ce za ta haɗa su, za su haɗu a kan kadarkon ƙarya, to babu yadda za a yi zuciyarsu ta zama abu ɗaya, sai ka samu rarrabuwa a cikinsu tana da tsanani, sai ka samu babu wani abin da yake ɗaure su ya mai da su abu guda ɗaya. Wannan zai jawo kansa wannan layi ya ce kowa ya biyo wannan layi, wannan layi shi ne layin tsira, shi ne zai samo maka labinan daman, wato lamuni daga Ubangiji. Idan baka bi wannan ba za ka taɓe, za ka halaka, za ka shiga halin ni'asu. Wancan ma ya jawo kansa wani layi, shi ma ya ce nashi ya fura wancan, a zo abu nashi, in ba nashi aka bi ba to ana cikin haɗari, ana kan tsini, ana kan kadarku na halaka. To haka kowa sai ya ja nashi layin, ya ce nashi layin shi yafi layin Allah maɗaukakin sarki, shi ne ƙwaya ɗaya tilo wanda yake miƙe totar, wanda baya da kwana, shi ne layin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bar sahabbansa a kansa, shi ne layin da yake alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su suke haska kashi, su ne fitilar da suke yin jagoranci ga waɗanda duk suke kan wannan layi. Sauka daga kan wannan layi faɗawa ne cikin duffai na kafirci, na zalunci, na bid'a, na ainihin ma'asi. Allah ya ce wa kullu amrin mustaqir, kowane al'amari yana da matabbata ko mai tabbata ne, kowane al'amari yana da inda zai tuƙe, akwai inda zai ƙare, akwai inda zai je ƙarshe, ya zama nan ne matabbatarsa. Wato idan ƙarya ce to za ta yi halinta, in ma gaskiya ce za ta yi halinta, ko meye ka gani ba zai taɓa zama a yanayin wannan ba, zai zo ƙarshensa, kuma za a gane mai gaskiya, za a gane gaskiyarsa, maƙaryaci kuma ƙaryarsa za ta ƙara bayyana. Allah maɗaukakin sarki yana gaya musu cewa komai yana da matabbata, a bisa wannan ma'ana da malaman tafsiri suka faɗa. Wasu kuma sun ce matabbata kowanne abu yana tafiya kan wani tsari tabbatacce. Abinda suke gani na rana da wata suna tafiya bisa wani tsari guda ɗaya da Allah ya aje su tun lokacin da ya halicce su. Haka nan duwar wasu, haka nan ruwan sama, haka nan tsirrai da suke fita, dukkan halittu da Allah maɗaukakin sarki ya yi su a bisa wani hali guda ɗaya, a bisa wata matabbata guda ɗaya. Kai hatta halittar kansu, su karan kansu da za su duba, za su ga Allah maɗaukakin sarki ya yi ta bisa wani tsari guda ɗaya, wanda a kan wannan tsarin take yin biyayya. Halittarsu su kansu za su ga Allah da ya halicce su, ya ba su ido, ya sanya aikin wannan ido shine ya ga abin da yake gabansa, baya canza wannan aiki. Haka nan bakinsu da suke magana da shi, Allah ya ba shi don ya bayar da wannan aiki. Haka nan kunnuwansu, Allah ya halicce shi don ya zan yana ɗauko saƙo na sauti zuwa ga ƙwaƙwalwa, baya canza wannan aiki. Haka nan ƙafafuwansu, Allah ya yi musu da ƙafafuwa don su yi tafiya, ya yi musu hannaye don su ɗauka ko su shafa ko su taɓa. Babu yadda za a yi wani daga cikin waɗannan gabbai ya ara aikin wani ya yafa. Hannu ba zai zama shi ne abin tafiya ba, ƙafa ta zama abin ɗauka ko ajewa. Ido ba zai zama shi ne mai sauraro ba, kunne ya zama shi ne mai gani. Ba za su canza tsarin da Allah ya musu ba, saboda haka duk suna tafiya kan wani tsari guda ɗaya, sai zukatan waɗannan kangararru su ne suke tafiya a kan wani tsari wanda yake a hargitse. Zukatansu wanda suke cike da soye-soyen zuciya ba abu ɗaya ba, wannan yana son wancan, yana son wannan, gobe yana son wannan, jibe yana son kaza. Haka zukatansu suke sun ki tsayawa a kan gaskiya guda ɗaya. Ashe idan ma duk ɗan adam da yake doron ƙasa zai kangare wa Allah, to masu yi wa Allah biyayya cikin halittunsa su suka fi yawa. Inda a ce Allah yana cin moriyar ibada da biyayya da ake masa, to da rashin samun ibadar ɗan adam ko biyayyar ɗan adam ba za ta cutar da shi ba. Wannan da a ce ma yana amfanuwa da ibadarka, ibadar da za ka yi wa Allah kanka kake yi wa, babu abin da zai amfanar da Ubangiji a cikin ibadarka, kana yi ne don ka samu rahamarsa ka kuma kubuta daga azabarsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce walaqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi muzdajar, haƙiƙa wani abu na labari daga cikin labaru wanda yake ɗauke da abin da yake tsawatarwa ya zo musu. Allah ya kawo musu labarurruka da ƙistoshi na al'ummomin da suka ƙaryata manzanni da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar musu na azaba, na bala'i, da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar a cikin wannan alƙur'ani ana karanta musu shi safe da rana da daddare. Amma duk da haka wannan bai zama abin da zai ja kunnensu ba, bai zama abin da zai zama musu mai wa'azi ba, bai zama abin da zai hana su shirka ba, bai zama abin da zai hana su dogewa akan ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce hikmatun baliga, haka nan hikima isasshiya ta zo musu, wacce take ta isa matuƙa wajen ta shiryar da ɗan adam, ta isa matuƙa wajen ta kawar da shi daga ɓatan da yake kai, ta zo musu, ita ce alƙur'ani da ake karantawa. Alƙur'ani ya zo musu, to amma duk wannan bai amfane su ba. Duk waɗannan labarurrukan da Allah ya ba su na gargaɗi bai zama mai amfani gare su ba, kamar yadda Allah ya ce fama tughnin nuzur, gargaɗin da Allah yake musu bai yi amfani ba, bai amfane su ba, domin sun doge akan abin da suke kai na ƙarya da ɓarna. Wannan ka iya karanta, ka iya ɗaukan ma'anan nafiya ce, ka iya ɗaukan ta kuma mausula ce, fama tughnin nuzur, wato da abinda fama tughnin nuzur, da abinda masu gargaɗi suke amfanarwa da shi wanda yake na shiriya na gaskiya ya zo musu. Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi yake da hujja, hujja wacce take da ƙarfi, wacce idan mutum ya tsaya yayi tsayayyen tunani za ta yi masa jagoranci zuwa ga gane gaskiya ya kuma bar kangare wa Allah. Allah ya ce qul falillahi alhujjatul baligha falau sha'a lahadakum ajma'in, wata ayar Allah yake cewa fa ma tughni al ayatu wan nuzur an qaumin la yu'minun, wato ayoyi da Allah madaukakin sarki yake nunawa haka nan masu gargadi ko gargadin da Allah madaukakin sarki yake nunawa ba zai yi amfani ba ga mutanen da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta a cikin Allah kudura cewa ba za su yi imani ba. Allah madaukakin sarki yace
fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukum khush'an absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jawadun muntashir مودعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عصر.
الله مدعوك كين سركي فتولى عنهم فتولى عنهم كباسوا بايا كبجري مسو يوم يدعو الداع إلى شيء نكر لا ندى ميكرة ميشيلة zai yi kira zuwa ga wani abu nukur mai munin gaske khush'an absaruhum gannansu suna kaskantattu yakhrujuna min al-ajdath suna fita daga cikin kaburbura ka'annahum jaradun muntashir kai ka ce su wata fara ce da tawarwatsu muhti'ina ila da'i suna gaggawa zuwa ga wannan mai shelar da kunul kafiruna kafirai suna cewa hadha yawmun asir lalle wannan rana ce mai tsananin gaske. Allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa fatawalla anhu ka fita sha'aninsu tunda har ka ga yadda suke duk irin ayoyin da zaka zo musu da su da shaidar da zaka zo musu da ita wacce take nuna kai manzo ne daga Allah abinda Allah ya baka na wahayi gaskiya ne duk abinda zaka zo musu da shi ba zai amfane su ba ba zai sa su mi kauya ba don haka ka fita sha'aninsu. Yawma yad'u da'i ila shay'in nukum ranar da mai kira mai shela zai yi kira zuwa ga wani abu wanda yake mummuna. Allah madaukakin sarki ya fara suranta musu lokacin hisabi ba suna ƙaryata ka ba to ka rabu da su akwai ranar da za su zama a kaskantacci a wulakantacci wace rana ce shine Allah yake fara ba su wannan sura wannan hoto yana matso musu da wannan alkiyamar da yake cewa ta kusa to ga hotonta nan yana gaya musu yadda take ga kuma yadda za su kasance a ciki. Allah madaukakin sarki ya kawo wasu abubuwa a cikin waɗannan ayoyi masu razanarwa da firgitarwa da tunzirarwa. Allah madaukakin sarki na farko ya ce yawma yad'u da'i ranar da mai kira zai yi kira. Allah madaukakin sarki yana gaya musu akwai ranar da za a tattaro a gargado ku a harhaɗo ku a dire ku gaba ga Ubangiji domin hisabi. Adda'i a nan wasu ce mala'ika Jibrilu ake nufi wasu ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma wasu ce Ubangiji ake nufi ranar da Ubangiji zai yi shela ko ta hanyar mala'ikansa ko ta hanyar wani annabi cewa za gaba ɗaya duk a tattaro a taro a zo ranar a zo gurin hisabi wannan gurin hisabi guri ne mai ban tsoro domin guri ne da Ubangiji zai tsiya mutum a lokacin da ba shi da makubuta ba shi da matsira kuma babu wata togaciya da zai iya yi a wannan rana. Kaga wannan abu ne mai firgitarwa na farko. Sannan Allah ya ce ila shay'in sai aka kawo abun a cikin nakira aka kawo shi a dunkule ba a faɗi wani abu bane sai aka ce zuwa ga wani abu a cikin irin wannan yanayi na ban tsoro aka ce za a tattaro ku a gargado ku a koro ku zuwa ga wani abu to babu shakka boye abun shi kansa mai razanar da zuciya ne, wanda a ɗabi'ar alqur'ani ko usulubi na larabci a yayin da aka kawo na kira a irin wannan siyaki, to tana nuna tsoratarwa, tana nuna girman abu, kamar Allah ya ce waye ila shay'in azim, ila shay'in mur'id, ila shay'in mukhif. Allah zai tattaro ku zuwa ga wani abu mai ban tsoro, zuwa ga wani babban abu, zuwa wani abu mai razanarwa. Kaga wannan tsoratarwa ta biyu kenan. Sannan Allah sai ya kirawo abin nukur, ya kawo shi cikin irin wannan sifa, wanda hatta irin wannan sifa din a larabci alfaz din ta kadan ne, ba su da yawa. Alfaz din irin wannan sifa din da take zuwa ala wazni fa'ul ba su da yawa, kamar yadda ake cewa raudatun uluf, ba su da yawa a larabci. Allah ya ce wannan abu wani abu ne mai muni, wani abu ne wanda ya kai matuƙa ga muni, ya kai matuƙa ga ban tsoro. Kaga wannan razanarwa ce ta uku. Allah ya ce kuma khushu an absaruhu, idanunsu suna kaskantattu, to ba sa iya daga kai su dubi junansu, saboda wulakancin da suke ciki, saboda kaskancin da suke ciki, saboda abin da suke ciki na hali na abun kunya, ba za su iya kallon junansu ba, saboda ana gane izzar mai izza ta hanyar kallon idansa, kamar yanda ake gane wanda ya shiga kaskanci da wulakanci ta hanyar kallon idansa. To ba za su iya daga kai ba. Wannan yana nuna irin halin da suke ciki na wulakanci da tuzarta da kaskanci gaba ga Ubangijinsu. Sannan Allah ya ce yakhrujuna min al-ajdath, suna fita daga cikin kaburburansu ka'annahum jaradun muntashir, kai ka ce wata farace wacce take watsuwa. Wannan tsoratarwa ta biyar kenan. Suna fitowa daga kaburburansu, Allah sai ya sifanta yadda za su fito tamkar fari, wanda ya san yadda fari suke tashi dodo zai iya fahimtar yadda surar abin take. Wato a cunkushe da juna, suna tureniya da juna, a bige wannan, a danna wannan, a take wannan. Kaga wannan shi ma wani abu ne mai razanarwa, mai tsoratarwa. Abu na biyar, abu na shida, Allah ce muhti'ina ila da'i, sannan za su fita a guje, a su kwane gudu irin na mai wanda yake cikin tsoro, domin Laraba suna ce ahba'a ko haba'a, lokacin da mutum yake gudu baya iya waiwaye ma, baya iya daga kansa a ƙasa saboda razana da tsoro. To shine suke amfani da kalmar ahba'a fulanun, idan yayi gudu yana muta'ti'ur ra'sahu maddan 'unuqahu, ya miƙa wuyansa haka kansa ƙasa, yana tiƙar gudu. To wannan yana nuna hali na ban tsoro da za su samu kansu a ciki. Abu na bakwai shine yaqulul kafiruna hadha shay'un 'asir, hadha yawmun 'asir, kafirai za su ce lalle wannan wani yini ne mai wahalar gaske, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fadhalika yawmun 'asir 'alal kafirina ghayru yasir, wannan rana ce mai tsanani, ba za ta taɓa zama mai sauƙi ba a kan kafirai butulu waɗanda suke kangararru. Allah maɗaukakin sarki ya razanar da su waɗannan abubuwa, tare da gaya musu cewa lokacin wannan ɗin kuma ya kusa, su daina gaggauto shi.
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
Allah madaukakin sarki ya fara gaya musu labarukan waɗanda suka kangare gabaninsu da kuma irin yadda ramin ƙaryarsu ya fito. Allah yake cewa kazzabat qablahum qaum nuh, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata gabaninsu. Fa kazzabu abdana, suka ƙaryata bawanmu. وقالوا مجنون, har ma suka ce mahaukaci ne. wasdujir, aka rika daka masa tsawa. fada'a rabbahu, sai ya roki ubangijinsa. anni maghlubun fantasir, da ubangiji ni an rinjaye ni, ka kawo agaji, ka kawo tallafi. fafatahna abwabas sama'i, sai muka bude kofofin sama. bima'in munhamir, da wani ruwa mai kwarara. wa fajjarna al-arda uyunan, muka fasa ƙasa, idanuwar ruwa suka dinga bubbuga. faltaqal ma'u, ruwa ya haɗu. ala amrin qad qudir, a bisa wani al'amarin da aka riga aka kaddara. wa hamalnahu, shi kuma annabi Nuhu muka ɗauke shi. ala zati alwahin wa dusur, akan jirgin ruwa ma'abocin alluna na itace. wa dusur, da kusoshi. tajri bi a'yunina, wannan jirgin ruwa yana gudu. bi a'yunina, a gaban idanmu. jaza'an liman kana kufir, sakamako ga wanda aka kafirce masa. walaqad taraknaha ayatan, kuma hakika mun barta dan ta zama aya. fahal min muddakir, shin akwai wanda zai wa'azantu. fa kaifa kana azabi wa nuzur, to yaya azaba ta take, yaya gargadi na yake. walaqad yassarna alqur'ana lidhikr, haqiqa mun hore, mun saukake alqur'ani. lidhikri, dan wa'azi, dan tintintini. fa hal min muddakir, shin akwai wanda zai wa'azantu, akwai wanda zai yi tintintinin. da suka yi wa manzanninsu da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya kama su, kamu mai muni a nan duniya. Allah ya fara gaya musu labarin mutanen annabi Nuhu. kazzabat qablahum qaum nuh, gabaninsu mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata. me suka ƙaryata? fa kazzabu abdana, Allah ya faɗi me suka ƙaryata? ya ce sai suka ƙaryata bawanmu. Allah ya jingina annabi Nuhu da sunan bauta zuwa gare shi don ya girmama annabi Nuhu. wannan kalma ta bawanmu ba ƙaramar kalma ba ce, da take nuna jinjina da girmamawa ga shi annabi Nuhu alaihi salam. haka Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayinsa a duk sanda ya so ya yabe su, sai ya jingina su zuwa gare shi da sifar bauta. ka duba lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ba da labarin Isra'i da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam, gagarumar aya da ta ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallama, mu'jiza babba ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Isra'i. Allah sai ya kirawo shi a wannan mawqifi, a wannan matsaya, sai Allah ya kirawo shi da bawa. subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. haka nan Allah madaukakin sarki yayin da zai ambaci annabinsa sallallahu alaihi wasallama a mahalli na da'awa, a mahalli na kira zuwa ga Allah, sai ya kirawo shi da bawansa, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kanu yakununa alaihi libada, sai Allah ya kirawo annabi sallallahu alaihi wasallama da bawansa, alhamdulillahi alladhi anzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira, da Allah ya so ya faɗi matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da baiwar da ya yi masa na saukar masa da alqur'ani, sai ya kirawo shi da bawansa. To haka nan a gurare da dama, idan Allah madaukakin sarki zai girmama mutane, sai ya jingina su da sifar bauta zuwa gare su, wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan. To wannan sifa ta al-ubudiyya ba karamar sifa bace, shi yasa ko a cikin kirari da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai an gabatar da wannan sifa kafin a gabatar da sifan manzanci. A tahiya sai ka fara cewa abduhu, sannan ka cewa rasulu, don a nuna maka wannan sifa ta zamantowarsa bawan Allah, ma'ana bawa mai saduda, mai miƙa wuya ga Allah, ba wanda aka tursasa shi ba, wanda zuciyar shi ta miƙa wuya, ta sallama, ta karaya gaba ga Ubangiji, wanda yake zabar abinda Ubangiji yake so akan abinda zuciyarsa take so, wanda babu wani abin da yake da fifiko a cikin zuciyarsa sama da san Allah, wannan shine bawa, shine ya cancanci wannan mukami. Ashe ka zama bawan Allah, ko a ce da kai bawan Allah ba karamin mukami bane Allah ya baka. Shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake fifita wannan sifa din, yake fifita wannan sifa din ta bawa, lokacin da aka bashi zabi yana so ne a maida shi sarki, sarkin sarakuna wanda ya fi kowa mulki, a hada masa shi da manzanci, ko ku a bashi matsayi na bawa manzo, ya ce bal abdur rasula, a bani a matsayi na bawa manzo. Don haka duk yadda ka kai ga kirari ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam, babu wata kalma da za ka faɗa da ta kai waɗannan kalmomi guda biyu, abduhu wa rasulu, duk irin yadda Allah ya baka fasaha ta ka yabi manzo sallallahu alaihi wasallama, to duk abinda za ka faɗa a bayan waɗannan kalmomi suke. Shi yasa Allah ya zaɓan mana su ta hanyar manzansa su zama su ne kalmomin da za mu dinga maimaita su a duk sanda muka yi sallah, wajen tahiyarmu, don mu kwarzanta annabi sallallahu alaihi wasallama, mu nuna matsayinsa. Da akwai kalmomin da suka fi su, da Allah madaukakin sarki ya zaba mana su sama da yadda zai zaba mana wannan, kasancewar ya takaita zabin sa akan waɗannan guda biyu, shi yake nuna babu wani yabo da za ka yi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda zai kera wannan yabo da Allah madaukakin sarki ya zaba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya da wannan matsayi da Allah madaukakin sarki ya bashi. Shi yasa yake cewa sayyidina Umar da sauran sahabbai da suke gaba gare shi, la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam fa inna ma ana Abdullah fa qulu Abdullah wa rasuluhu, kada ku kwarzantani, kada ku zuzutani, kada ku wuce gona da iri wajen yabona, kamar yanda nasara suka yi da annabi Isa alaihi salam, suka zuzuta, suka wuce gona da iri wajen yabansa, har suka kai shi matsayin Allah, har suka bashi sifofin Allah, har suka dangana masa wasu ayyuka na Allah. Kada ku yi wannan, innama ana Abdullah, ni bawa ne na Allah. Sai ya zaɓi wannan sifa din, ya fara kiran kansa da ita, ya ce to duk yabanda za ku yi min fa qulu Abdullahi wa rasuluhu, ku ce bawan Allah manzansa. Wannan shine matukar yabo da za ka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Ashe ka ga waɗanda suke ƙoƙarin su nuna matsayi, shine ka fice daga cikin rigar ubudiyya, waɗannan babu shakka babu waɗanda suka kai su kangarewa kuma ba ta farki suke bi na annabawa ba, wanda zai ce ka taka wasu matakai daga wannan mataki ka koma wannan mataki har ka kai matakin da zaka zama kai ma ba bawa ba, ka zama kai ma Allah ne. To babu shakka waɗannan ba sa kan tafarki na annabawa gaba ɗaya da Allah maɗaukakin sarki ya taɓa turowa a doron ƙasa, ba sa kan wannan tafarki. To shi yasa a nan Allah maɗaukakin sarki da yake so ya faɗi girman annabi Nuhu alaihi salam da matsayinsa a gurinsa yake cewa fa kadzabu abdana, sai suka ƙaryata ba wannan namu, wannan shi yake nuna gatansa a gurin Ubangiji. Wa qalu, sai suka ce majnunun mahaukaci ne. A cikin wannan fada akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada ka damu da irin abin da kake gani daga waɗannan mahaukata din, suna jingina ka da hauka alhalin suke mahaukata. Kada ka damu, annabi ko manzo na farko da Allah ya fara turowa a doron ƙasa shine annabi Nuh. Haka mutanansa suka fuskance shi da wannan kalima, kada wannan ya tayar maka da hankali, kada ya razana ka, kada ya sa ka kakaraya. Sun faɗa haka ga annabi Nuhu. Wa qalu majnunun, suka ce mahaukaci ne. Wazdujir, aka riƙa yi masa tsawa maimakon shi abinda ya zo da shi ya zama tsawa gare su, sai ya zama na su suke daka masa tsawa. Tsawar da ake yi masa ya bar abinda yake faɗa, ya daina faɗar irin wannan wa'azi da yake ya daina yi. Wato Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana irin yadda annabi Nuh alaihi salam ya sha wahala da mutanensa. Allah ya gaya mana cikin suratu Nuh, surar da ya kirawo ta da sunansa, fa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara fa lam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Har zuwa karshen abinda annabi Nuhu alaihi salam yake gaya musu, yace ya Ubangiji, na kirawo mutanen nan dare da rana, amma kiran da nake musu babu abinda yake kara musu sai bazama illa firara. Duk sanda na kirawo su litaghfira lahum, dan ka gafarta musu, ina kiran su zuwa ga rahama, zuwa ga gafara. Ja'alu asabi'ahum fi adhani, sai su sanya hannuwansu a cikin kunnuwansu, wai kada ma su ji. Wastaghshaw thiyabahum, su ɗauki tufafinsu su rufe kawunansu, kada ma su ganni, kas su ji ni kas su ganni. Wa asarru, su doge akan abin da suke yi. Wastakbaru istikbara, suka yi girman kai na fitar hankali. Yace ya Ubangiji, kuma na kirawo su karara, na kirawo su a ɓoye, na yi ganawa da su ɗaya bayan ɗaya don dai su karɓi wannan kira. Amma ina wannan shi annabi Nuhu alaihi salam ya yi ta yi tsawon shekara 250 aiki kenan dare da rana. Wannan ba dole ta sa annabi Nuhu ya kusata ba, ya fusata rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin diyara in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ai dole ne ya fusata, yace ya Ubangiji, kada ka bar wani mai iya zaman gida daga cikin kafirai a doron ƙasa, kar ka bar shi, in ka bar shi babu wanda za su haifa face fajiri kafiri. Tunda tajriba ta nuna masa uba zai kamo ɗansa ya zo da shi gaba ga annabi Nuhu alaihi salam, ya ce kada ka kuskura ka saurari wannan mai wa'azi, ni ma sanda ina ƙarami kamar ka haka babana ya zo ya gaya mu. Haka suke yi wa juna wasici, kada a saurare shi. Uba ya yi wa ɗa ya yi wa ɗansa haka. Shi yasa annabi Nuhu ya ce wala yalidu illa fajiran kafara, a iya fahimtarsa kuma duk wanda za su haifa fajiri za su haife shi kafiri, ba zai zo ya yi imani ba. To shi ne Allah ya ce fada'a rabbahu, sai ya yi addu'a ya ce anni maghlubun, ya Ubangiji ni an rinjaye ni, an fi ƙarfina, duk shekarun nan dauka ina wa'azi, an kiyarda da ni, an kangare mun, an bijire mun. Kaga wannan ma akwai wato lalama da lallashi ga mai faɗar gaskiya. Kada ka ɗauka ko Allah ne baya son ka don ganin kayi wa'azi an ki karɓa. Kada ka ɗauka ko abin da kake faɗa ne ba gaskiya ba don kayi wa'azi an ki karɓa. Haka annabin Allah, annabawan Allah haka suka fuskanci irin wannan matsayi. Ga annabi Nuhu ya zama maglobun, an rinjaye shi, an fi ƙarfinsa, duk mutanen gari sun haɗe masa kai. To da ya tashi sai ya koma zuwa ga Aljabbar, zuwa ga wanda ya fi kowa ƙarfi, sai ya je ya juye kayansa a gabansa ya ce, ya Ubangiji, an ni maglo. To an zo ƙarshe kuma ya koma ga wanda ya fi kowa ƙarfi ya ce, ya Ubangiji, an ni maglo, an fi ƙarfi na, fantasir, ka kawo ɗauki, ka kawo agaji, ka yi taimako, ka taimaki bawanka, ka taimaki da'awarka, ka taimaki tsarin da ka saukar na rayuwa, ya Ubangiji, ka yi wannan. Nan da nan Allah maɗaukakin sarki sai ya ansa addu'arsa, sai Allah ce, fafatahna abwaabas sama. Ka duba, sai Allah ya kawo lamirin cikin sigar jam'i, bai ce fafatahtu ba, bai ce sai na bude ba, sai ya ce sai muka bude, dan guri ne na nuna kasaita, guri ne na nuna isa ga wanda ya fi ƙarfin duk wani mai ƙarfi. Sai muka bude, kai ka ce Ubangiji shi ya jibinci abin ma da hannunsa, sai muka bude abwaabas sama'i, ƙofofin sama. Duniya ba a taɓa yin ruwa ba hadari ba sai a ran nan. Ƙofofin sama, sama ta kece ko ina kawai ruwa yake zuba. Lokaci guda Allah maɗaukakin sarki ya fasa ƙasa ya ce, fafatahna abwaabas sama'i bima'in munhamir, muka buɗe ƙofofin sama da wani ruwa wanda yake zuga, wani ruwa wanda yake zuba, yake kwarara. Za ka ce kamar da bakin ƙwarya, kamar da bakin duro. Ai, ba na jin kamar akwai wani bakin wani abu da za ka ce kamar ƙofofin sama Allah ya buɗe, ka san girmansu. Saboda haka gaba ɗaya ta ko'ina ruwa ne kawai yake zuba. Shi yasa Allah ya sifanta shi bima'in munhamir, wani ruwa da yake kwaraya, yake kwaranya. Ya ce kuma wafajjarna al-arda, sannan kuma muka fasa ƙasa. Allah ya amfani da kalmar fajjara kamar ka sa bom ya tashi. Haka muka fasa ƙasa, wafajjarna al-arda uyunan, muka fasa ƙasa ta zama ainihin ɓuɓɓuga ta ruwa. Kai ka ce ko ina da ina kawai, duk inda ka sa ƙafarka ruwa ne yake ɓuɓɓuga kawai, ba wani gurin ba ne banda wani gurin, ko ina. Shi yasa Allah ya kawo ta ƙasa gaba ɗaya ya ce wafajjarna al-arda uyunan, ce faltaqal ma, a nan ruwa ya haɗu na sama da ƙasa. Ala amrin qad qudir, akan wani al'amarin da Allah maɗaukakin sarki ya gama yanke hukunci a kansa. Waɗannan mutane rashin mutuncinsu ya kai matuƙa, ya kamata a share su daga bayan ƙasa, a shimfiɗa wata al'ummar ta. Wa hamallahu, shi kuma kulawar Ubangiji ta ɗauki lamarinsa. Allah maɗaukakin sarki ce sai muka ɗauke shi, ala zati alwahid, akan wani jirgin ruwa wanda yake mai alluna na itatuwa. Sai Allah bai faɗi jirgin ruwan ba, sai ya faɗa maka sifarsa, bai ce ala safinatin zati alwahid ba, sai ya ce ala zati alwahid. Domin a cikin wannan al'amari a ce jirgin ruwa, yadda sama take ci ƙasa take ce ruwa yana zuba sama da ƙasa kuma yana zuba zubar da ba a taba dan adam bai taba ganin ta ba kuma a ce zaka tsira a cikin jirgin ruwa wannan ma ai wata gudar kudura ce saboda haka wannan jirgin ruwa ne na musamman Allah madaukakin sarki ya hure wa annabi shi yasa ba ma sai an gaya maka shi ba sai dai a baka sifar sa zati alwahid ita jirgin ruwa ne ma sai yace ma'abociyar alluna na itace wa dusur da kusoshi yadda kake sa alluna da itatuwa da katakwaye ka buga kai jirginka haka wannan jirgi yake amma al'amarin sa babba ne shi yasa ba sai an fito an kirawo shi da wannan sunan ba ma Allah ce tajri bi a'yunina tana gudana a gaban idon Allah yana kula da ita yana ba da kariya ga waɗanda suke cikinta Allah ce jaza'an wancan ruwa da ya barke na dufana sakamako ne liman kana kufir ga wanda ya kasance an kafirce masa ko da shi Allah madaukakin sarki da aka kafirce masa ta hanyar ƙaryata abinda ya aiko manzansa da shi annabi Nuhu alaihi salam ko kuma shi annabi Nuhu din kufir aka kafirce ni'imar aiko shi zama kufrun ni'ima Allah ya ai musu ni'ima ya zabi wani daga cikin su dan ya fadakar da su ya jawo su inda za su samu inuwa inda za su samu gafarar Ubangiji amma sai suka sa kasa suka rufe wannan ni'imar suka bice ta to sai Allah ya yi musu wannan sakamako Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala qad taraknaha ayatan kuma hakika mun bar ita wannan jirgin ruwa ko shi wannan jirgin ruwa ayatan dan su zama aya Qatada ibn Da'amah as-Sadusi al-Basri daya daga cikin tabi'ai yake cewa Allah madaukakin sarki ya wanzar da wannan jirgi na annabi Nuhu har farkon wannan al'umma suka riske shi dan ya zama aya gare su wannan fassara ce daga cikin fassarar da aka yi wa aya din aka yi wa wannan aya cewa Allah ya bar jirgin ya wanzar da shi a wata fassarar kuma Allah yana cewa wala qad taraknaha ayatan kuma hakika mun bar wannan jirgi ko jinsin wannan jirgi kuna ganin yadda jirgin yake ko da ba ku ga wancan ba kun dai ga jinsin yadda jirgin ruwa yake amma yayi Allah ya tserar da annabi Nuhu a cikin irin wannan kaga wannan gudar aya ce ko Allah madaukakin sarki ba yana nufin ya bar wancan jirgin har zuwa yanzu ba a ya bar jinsin jirgin har zuwa yau ana amfani da shi dan adam yana gani lokacin da zai karanta wancan abu da ya faru a tarihi ya ga irin yadda Allah madaukakin sarki ya hargitsa sama da ƙasa da ruwa kuma a ce jirgin ruwa shi ya kubutar da annabi Nuhu da mutanansa babu shakka wannan zai zama masa gudar aya za ta fahimci girman kudurar Ubangiji kuma Allah babu abin da ba zai iya ba shi yasa yace wa ayatan lahum anna hamalna zurriyatahum fi fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun shi wata gudar aya ce gare su mun dauki iyayensu a cikin wani jirgin ruwa wanda yake cikakke shi ne jirgin ruwa na annabi nu alaihi salam sannan kuma muka halitta musu wani jirgin kwatankwacin sa wanda suke hawa dan su zama musu aya hakanan Allah yake cewa inna lamma tagal ma hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya yayin da ruwa yayi toroko ya kai matuka sai muka dauke ku Allah yana nufin muka dauki iyayenku a lokacin kuna cikin tsatsunnin su muka dauke ku fil jariya a cikin wani jirgin ruwa da yake tafiya akan ruwa linaj'alaha lakum tadhkira dan mu sanya wannan wa'azi gare ku wata iya ha'udhunun wa'iya kuma kunne mai wa'azantuwa mai fahimta ya fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur to yaya kai mai karatu ko kai mai sauraro yaya kaga azabata ta kasance yaya gargadina ya kasance babu shakka wanda duk zai ja da Allah to ba zai ji da dadi ba wanda duk zai yi fada da gaskiya to shi ne kaskantacce shi kuma zai ga wulakanci haka azabar Allah take kuma haka gargadin Ubangiji yake Allah ce walaqad yassarnal qur'ana lidhikr sai Allah kuma ya sassauto da kalmomi ya zo zuwa wani mataki kuma na magana da kalmomi masu laushi kamar yadda nace muku Allah ya saka wasu kalmomi da za su kwantar da zuciyar mumini bayan an yi bulala mai tsanani mai zafi sai kuma Allah ya kawo wasu kalmomi masu sanyi walaqad yassarnal qur'ana lidhikr haqiqa mun sauƙaƙe alqur'ani dan wa'azi dan tintintini fa hal min mudakkir shin ko akwai mai wa'azantuwa akwai wanda zai wa'azantu Allah ya hore alqur'ani ta hanyar hore lafzan sa za a karanta shi a haddace shi a fahimce shi yau da Allah ya ga dama sai ya zama littafi ne da ba za a iya karanta shi ba ba za a iya fahimtarsa ba sai a kawo abubuwan da suka fi karfin fahimtar dan adam gaba daya a ciki ba zai gane komai ba to in aka yi haka an toshe masa kafar shari'a ya za a iya zama ya shiryu idan ya zama baya fahimta sai Allah ya sauƙaƙe abin ya hore abin ya sanya shi cikin lafuzza koda baka jin koda kai ba cikakken balarabe bane indai kana kama wasu kalmomi na larabci da zarar aka fara jawo ayat alqur'ani kai ko baka jin larabci kwata kwata da zarar aka fara jawo maka ayoyin alqur'ani kaji suna fita sala sala to babu shakka zaka san alqur'ani ake karantawa ba wata magana ta daban ba Allah ya sauƙaƙe shi yaro dan kankani sai ya haddace shi yaro dan kankani shekara 6 shekara 5 shekara 7 shekara 8 gaba ɗaya ya haddace alqur'anin tun daga farko har ƙarshe inda Allah bai ga dama ba haka ba za ta faru ba haka nan tsoho dan shekara 80 sai ya haddace qur'ani akwai tsohon da shekara 80 kawai sai wata rana sai ya zuciya yace kai yanzu zan mutu ni ban haddace ba to wallahi sai na haddace wallahi yana zama a masallacin Madina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka ce mai tsohon nan sai ya haddace qur'ani sauraka abin zuciya ce amma ka rubuto takarda wacce wacce addu'a ko meye zaka karanta wallahi zuciya zaka yi kawai zuciya kawai zaka yi ka bada lokacinka ka hakura da wasu shagulgula da bata lokaci ka tsaya kai karatu to haka Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe wannan alqur'ani don ya zama wa'azi kuma ya zama abin tintintini ga masu karanta shi kamar yadda yake cewa kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar maka dan ya zan littafi ne mai albarka domin su yi tintintini su yi tunani cikin ayoyinsa kuma waɗanda suke da hankali su tsaya su ji shi a nitsi su wa'azantu Allah ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda haka nan muka sauƙaƙe maka wannan alqur'ani akan harshenka domin kai bishara ga waɗanda suke masu tsoron Allah kuma ka gargadi mutanen da suke masu yawan husuma da jayayya da gaskiya Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya nuna mana barna duk inda take ya bamu ikon kauce mata Allah ya taimaki ya ɗaukaka alqur'anin sa da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karfafu mabiyansa مبين وانا سنة عدو إن سكي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما أنسى تنبوين أبوربوجي أتكيشي وانا هنا نيما قارن بياني دنغنا دفتر الله مدوك تنسركي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا حقيقة waɗanda suka yi kokari فينا أتكن تفركم لنا دينهم سبلنا وابو شكا زام شريد دسو حيويم وانا آية تنا نونا وانا دو زي كاما حنير وبنجيجي زي كاما حنير داعا to yana daga cikin sakamakon da Ubangiji zai masa ya bude masa kofofin da'a daban-daban hanyoyin biyayya ga Allah daban-daban idan mutum ne ya zan ya dauki salo na taimako na agaji ga waɗanda suke buƙatar agaji sadaka fi sabilillah sai Allah kuma madaukakin sarki ya bude masa wata kafa ta tsoron Allah a zuciyarsa ya zama mai ibada mai nafilfulu mai azumi wato duk sanda za ka yi ibada wannan ibadar za ta haifar da wata ibada makamanciyarta kamar yadda saban Allah yake haifar da wani saban Allah shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa alaikum bisidq fa inna sidqa يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا منذ صلى الله عليه وسلم يكتواناه ليكود قسكيا domin gaskiya yana yi wa mutum jagora zuwa ga ayyukan alkhairi kuma mutum ba zai gushe ba yana fadar gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai an rubuta shi a gurin Ubangiji Siddiq a matsayin Siddiq hakanan na ja kunnan na gargade ku ga barin yin ƙarya tana yin jagoranci zuwa ga fajirci munan aiki kuma mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya to sai an rubuta shi a gurin Ubangiji a matsayin makarici Allah madaukakin sarki yana cewa law annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbih wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratan mustaqima Allah ya ce da za su yi abinda ake musu umarni da shi ake fada musu a wa'azi ku yi kaza da za su yi Allah madaukakin sarki yake cewa da ya ba su sabati ya ba su kafuwa a cikin bin hanyar Allah da Allah madaukakin sarki ya kuma shiryar da su wani tafarki madaidaici wato sakamakon abinda za su yi na biyar Allah sai kuma Allah ya bude musu hanya ta alkhairi wannan shine subulana da Allah yake nufi ba kamar yadda wasu ke cewa ba ai dariku ake nufi wannan ba gaskiya bane idan dariku ake nufi ya kamata a ce duk sahabbai suna da su ko wannan kuma yace me ake nufi da a'raf wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum a tsakanin yan wuta da in aljanna akwai wani shamaki akan wannan shamaki akan wa 'ala al-a'rafi akan wannan tozo na al-a'rafi wannan shamaki da Allah ya sa tsakanin yan wuta da yan aljanna akwai wasu mutane da suke gane kowa da alamomin su in sun juya suka kalli yan aljanna suna gane abokan su daga ciki ga wani can ma wani ma gashi can na hangowa ne in suka koma suka kalli yan wuta nan ma za su gano waɗanda suka sani suka zauna da su kaga wani can daman ai wani ai da wuya ne zai kai labari kaga shi saboda haka suna gane kowa da alamomin sa to sune wannan yan tozon la'arafi ku ja da tozon la'arafi yan zaman katanga to karshe dai Allah madaukakin sarki sai yayi musu rahama saboda kai ayyukan su na banza da ayyukan su na kirki sun daidaita an auna ba wanda ya rinjayi wani to kaga aka kai shi wuta kaga ba abin nan ba in an kai shi aljanna kuma nan ma dai sai aka aje shi ya zaman katanga na wani lokaci daga baya sai a jefa shi aljanna wannan kuma yake cewa yaya hukuncin irin yaban da ake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a yanzu har ma ake saka masa kiɗa da kayan kiɗa na zamani a yanzu. To ai kaga a duk abin da yake ya fita daga kan shari'a, ya fita daga kan tafarki, ba ya da linzami a hargitse yake. Yanzu kaga duk abin da Allah ya ce kai a tsare yake maka shi, kaza ga yadda ake so, ga lokaci, ga yadda zaka yi shi, ga yadda zaka yi shi, ga yadda shi, tun san da Allah ya faranta sallah haka ake yin ta, ba a taba canza ta ba, a koma a zahar ayi biyar ko shida, saboda an sa wani tsari, doka ce daga Ubangiji. Da mu muka tsara wa kanmu sallar, in ka ga dama sai kai uku wata rana sallar azhar ko la asar, sai kai uku, tunda dama kai ka tsara wa kanka, in ka ga dama kuma sai ka zuka kai 20 ma kai 30 ma in ka ga dama, saboda kai ka tsara wa kanka. To shi duk abin da ba tsari ne na Allah ba za ka ga ba ya da linzami, za ka ga ana ta wuce abin. Yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hana shi ba idan za ka faɗi kalmomi masu kyau, masu daɗi, irin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi da shi, ka faɗi irin waɗannan sifofi na shi, ka faɗi irin ayyukan da ya, ka faɗi haƙurinsa da tausayinsa, duk babu laifi. Amma ka zo ka haɗa shi da fiyano, ka haɗa shi da fiyano kana karin Indiya, babu shakka akwai cin mutunci a ciki. Mutumin kirki kai ko mai unguwarku ne ba zai so a ɗauki waƙar Indiya a karya ta ana fiyano ana kiran sunan shi ba, wallahi inda mutunci ba zai so ba. To kaga ana mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi musu. Shi yasa ai da abin ya fara fitowa, ai inda za ku tuna manyansu na farko sun fara damuwa, inda za ku tuna sun fara damuwa, kai tun ma ba a ma zo kan fiyano ba, tun sanda aka maida shi kansa kaɗa-kaɗan ana cashewa, wasu sun fara damuwa cewa yanzu abin kuma ya kai haka. Kaga abun kuma da yake ba da linzami sai ya ta ci gaba har aka zo aka dora shi akan faifan fiyano, akansa ake cashewa, kana ji ba za ka, sai dai ka ji sunan manzon Allah kuma yana gittawa a cikin wani tarkace haka, ba dadin ji. Babu shakka mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi irin wannan, wannan ba hanya ce ta nuna san manzon Allah sallallahu alaihi ba wanda ya ce kada a yi kalmomi masu kyau na yabon manzon Allah. Ai akwai waƙe da da can malamai suka yi, kuma akwai su a cikin ƙasar Hausa wanda za ga yanzu wannan Ali da Mangi ba yana da waƙa da Hausa ba, akwai wanda ya taɓa zuwa ya tada ƙayar baya akan ta, ya tada jijiyar wuya. To abubuwan ne suka lalace, dole ne sai da faɗakarwa, inda babu sunna a gari ba a san me za a yi ba. Wallahi sunnan nan tana ɗan taka linzami fa wasu abubuwan. Da ba sunnar fa ba kusan ba fa me za a yi ba. Allah ya mana tsari. Wani kuma yake cewa Al-Qur'ani akwai wani ilimin da yake mahajubi ba a gane shi, to shi wanda ya gano mahajubin ne ya gano shi, inda har ya gano shi shi ba mutum ba. Ai na gane inda har mahajubi ne shi ya aka yi gan shi, in ƙwari ya gan shi to ba mahajubin ba ne, wani ma zai gani. To kuma duk abin da ake dan ɓaɓɓoye shi babu gaskiya a ciki, Al-Qur'ani kuma duk gaskiya ne, saboda haka ƙarare yake, babu abin da Al-Qur'ani yake koyewa. Bayan zai ke ta wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir, to me kuma ka zo ka ce wai akwai wani a koye, me aka koye, ba wani abin da aka koye. In baka gane abin da Al-Qur'ani yake cewa ba, miliyoyi suna nan sun gane. In kuma wani abu ne wanda kai kadai ne kake gane shi, to wannan ba Al-Qur'ani kake ganewa ba, wani abu can daban kake gane. Wani abu can daban kake gane. wani kuma ya ce wai za a iya karɓar magani a gurin boka saboda Allah ce fas'alu ahlal zikiri in kuntum tu'minuna. To yanzu dan Allah boka ne ahlal zikiri, wai wani ne ya yi wannan fatawar? Zikiri fa a cikin alqur'ani, a cikin alqur'ani ana nufin alqur'ani, ana nufin faɗakarwa, ana nufin wa'azi, ana nufin tunatarwa, ana nufin faɗar gaskiya. To boka ne ahlal zikiri? Wani abun ba wani lokaci ba ma sai ka tambaya ba, ai kai daga kaji ka san wannan malami abin da yake nufi, ka san inda ya sa gaba. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu. A magana ta kusa da ta ƙarshe, muna mika ta'aziyar mu ga mutanen Sakkwato, musulmin Sakkwato, tun daga kan sarkin musulmi har zuwa sauran jama'a mabiya sunna da suke Sakkwato da kuma sauran musulmi na Najeriya gaba ɗaya, bisa abin da ya faru kwana uku da suka wuce. Babu shakka wanda ya san tarihin gwagwarmaya ta addini wacce annabawa suka keto ta cikinta, abinda kawai zai yi mamaki faruwarta a nan ƙasar da irin wannan siga. Amma ba zai yi mamaki me yasa ta faru ba. Bana jin wannan wani abu ne wanda zai buƙaci dogon jawabi. Wanda duk ya san gwagwarmaya ta addini, wannan abu ne wanda yake tun daga tun lokacin kafuwar duniya yake faruwa. Illa iyaka wani guri ya ko wani guri tsamari, wani guri ba san shi ba, daga baya zo musu. Waɗanda suke yin irin waɗannan abubuwa suna da manufofi miyagu waɗanda su suka sa su suke yin haka. Na farko, suna buƙatar abinda ake faɗa na gaskiya, na faɗakarwa, na haskakawa al'umma gabanta ta san ina take ɗora ƙafarta, su ga sun bice wannan hasken. An daina jin wannan sautin, an daina jin wannan muryar, saboda su rayuwarsu ba za ta tafi ba, ba za ta yiwu ba idan irin wannan muryar tana ta maimaituwa ko tana tashi ana jin ta ko'ina. Abu na biyu, su sanya firgici da tsoro a cikin zukatan masu son gaskiya, masu son tafiya akan gaskiya, a firgita su, a razana su, a tsorata su, su ja da baya, su yi sanyi, su daina faɗar abin da suka saba faɗa. Abu na uku, a samu hargitsi ko yamutsi, tunda su a cikin kasuwar da kowa ya baje kolinsa, ya baje kadararsa, su hajarsu ba ta samun saiwa, babu wanda yake tayawa. To saboda haka za su so a yamutse, a hargitse ta mata shi. Idan ƙasa ta yamutse, ta hargitse, aka fara fitintunu nan da can, kaga shikenan komai zai tsaya. To su a ƙarƙashin wannan rikicin buƙatar su take biya, tunda babu wanda zai fita ya karantar, babu wanda zai fita ya yi wa'azi, babu wanda zai yi laccoci, babu, duk babu wannan sun dakata. To buƙatar su ta cimma, burinsu ya cimma a nan. Mu da muke ƙoƙarin mu ga mun kwatanta wannan addini, muke ƙoƙarin mu ga mun wayarwa da al'umma kai akan wannan addini, faɗakar da su a cikin irin wannan harmagaga. Babu abin da muke buƙata illa mu ƙara zama sahu guda, mu zama tsintsiya ɗaya, maɗauri ki ɗaya, kamar yadda Allah ya ce inna Allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah yana son waɗanda suke gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah suna matsayin sahu guda, kai ka ce wani gini ne wanda yake a haɗe a ɗan fara da juna. To wannan shine alamar cin nasara, mu zama tsintsiya ɗaya, maɗaurin ki ɗaya. Abu na biyu, kada tsokala da ainihin zungura su sa mu fita daga hayyacinmu, mu rasa hankalinmu, mu rasa tunaninmu, mu rasa abin da ya dace. Har kullum abokin faɗanka yana so ya ga ya razana ka, ya firgita ka, ka fita daga hayyacinka, a lokacin ne ba za ka tsaya ka yi tunani ba in za ka yi abu, don a ganin ka tunanin zai ɓata maka lokaci, ba za ka yi shi gaba gaɗi, to a wannan lokacin ne shi kuma zai ci nasara a kanka, domin abubuwan da za ka yi da rashin tunani za ka yi, da rashin hangen nesa, da rashin ya kamata. Tafiyar sunna ko tafiyar musulunci ga cokam tafiya ce da aka gina ta akan adalci, babu zalunci. Musulunci bai yarda a zalunci 'ya'yansa ba, shi ma kuma zai zalunci kowa ba. Musulunci bai yarda dan an zalunce ka ba ka zalunci wani wanda ba shi ya zalunce ka ba. Mutanen Sokoto lokacin da wannan abu ya faru sun yi kokari sun cafke wasu daga cikin waɗanda suka yi wannan aika-aika, saboda haka su a gurinsu sun gano daga wace jiha ne, daga wani ɓangare ne abin ya zo musu, haka su abinda suke yi suna da wata basira da tasa suke yi. Saɓanin abinda ya faru a nan, an zo an yi wata aika-aika, an yi wani laifi, waɗanda suka yi ba a kama ko ɗaya ba. A lokacin tunanin da za ka yi kawai shi ne ka rarraba tuhumar, ka ce kana zaton ko ɓangare kaza, ko ɓangare kaza, ko ɓangare kaza, kowa waɗannan yadda suke gaba da kai ba mamaki, amma ba ka da yaƙini. A duk lokacin da za ka tashi ka auka ma wani ɓangare, to babu shakka za ka yi zalunci, za ka iya faɗawa cikin zalunci, don za ka iya auka wanda ba shi ne ya yi maka ba, kuma akwai manufa da shi wanda ya yi maka ɗin yake so daman ya cimma a ƙarƙashin wannan, da zarar ka fara wannan ya cimmata, ya so daman ya tunzula ka, kai kuma ka je ka auka ma wasu waɗanda ba su suka yi maka laifi ba, gari ya mutse, abubuwa su tsaya cak a cutar da waɗanda ba su da laifi na kosi sun kwabo, kaga shi ya cimma nasara, tunda kai ne kake buƙatar kasuwa ta zama akwai nutsuwa a ciki, akwai kwanciyar hankali, don ana ta sayar hajarka. Da zarar aka yi hayamutsi aka rufe kasuwa, kaga kai ka cutu, shi daman wannan hajar ta shi ta lalace, ta rufe, doyi take yi, mutane ba sa kusantar ta. To kaga bambancin da aka samu a nan da can. Su suka kama mutanen da suka yi abin, suka ga irin dangantakar mutanen daga ina suka fito, suka ga me za su yi. Saboda haka kiran da nake yi wa 'yan uwa, musamman ahlus sunna, wannan da aka kashe ɗan ƙadiriya ne, sai dai ya shahara da wa'azinsa akan shi'a da suka gare su da faɗar irin miyagun aƙidunsu, ya shahara. Wancan rikicin da aka yi na farko yana daga cikin 'yan kan gabadai-gabadai, har ma an kama shi amma ya yi zaman kasu. Saboda haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa, ya ji kansa, ya karɓi shahadarsa, ya yafe masa laifuffukansa da kurakuransa. Kiran da nake ga 'yan uwa, musamman waɗanda suke da alaƙa da ilimi, ya kamata mu zama a nitsaku da yaushe, ya kamata mu aiwatar da hankalinmu da tunaninmu a dukkan wani abu da za mu shiga ciki. Kada mu yadda a tsifan mu ta dinga jan mu babu linzami. Tsananin kishi ba shi yake nuna kana kan daidai ba. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shiga Makka ya yi umara, kafirai suka yi banga-banga, suka ce ba zai shiga ba, sai dai ya koma abin da ya koro, sai dai ya koma ya dawo shekara mai zuwa. Su sai da umar ransu ya ɓaci, ya za a dinga wulakanta mu, sayyidina Umar ya dinga zariya ya je gun sayyidina Abubakar, yanzu ba akan gaskiya muke ba, shi akan gaskiya muke, manzo ba gaskiya zo da shi ba, gaskiya zo da yaya zamu bari ana wulakanta mu, kaifa nu'ti daniyata fi dinina, ba mu yadda an wulakanta mu ma lokacin da muke ba musulmi ba sai yanzu da muka musulunta, kaga magana ce za ta girgiza ka ka ji eh wallahi eh wallahi ya zamu yadda da wulakanci. Ya je ya samu sayyidina Abubakar, Abubakar ya ce eh manzo gaskiya baka yadda manzo gaskiya bane, ya ce na yadda, baka yadda abinda Allah ya aiko shi gaskiya bane, ya ce na yadda, ya ce to ya ce zaka shiga Makka kai dawafi kai umara kai sa'ayi, zaka shiga din zaka shiga kai hakuri. Ya je ya samu manzo Allah, abinda Abubakar ya gaya masa shine manzo Allah ya kuma gaya masa. A lokacin yadda yake magana, yana magana ne da zuciya daya. To amma wannan sulhu da aka yi, wanda wasu daga cikin sahabbai ya so samu su rai, ya za a yi irin wannan sulhu a ce kaza, in mun namu ya je wajen su ba za su dawo mana da shi ba, in suna su ya in namu daga can wajen su ya zo wajen mu, dole mu maida shi, ba za mu zo mu yi hajji ba sai lokaci kaza, kuma ga irin shi a makaman da kawai aka yadda mu dauko, ga kaza ga kaza ga kaza, mu an zalunci. Sai gashi Allah ya sanya wannan sulhul Hudaybiya ya zama fathan mubina, wanda Allah ya kirawo shi fatahi, inna fatahna laka fathan mubina, haka Allah ya kirawo sulhul Hudaybiya, domin a wannan tazara da aka samu tsaiko babu rikici tsakanin Qurayshawa